الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعني من أفوى كان جنتري دا أكسام يوني سبو دا وكرن كمل شأن أيكين dokar rayuwar iyali da ake so a tartar da ita da izinin Allah a wannan jiha tamu ta musulunci addinin musulunci alhamdulillah saboda kurewan lokaci sai mu zamu karanta tambayoyi insha Allah alal akalla dai mun dan fa'idan tu da abin da ya saura na lokacin kafin sallar isha a wannan tambayar sa amin wannan yace Allah ya kara malin lafiya malin ina neman haske a ina tuki ne akan titi da mota sai wasu sun yi loading jarkoki na mai manya a cikin adaidaita sahu sai daya ta fado a tsakiyar titin a tsakiyar titin garin kowa ya kauce wa jarkar ana hada burki sai wasu masu mashina suka daki bayan mota ta sai wani daga cikin su ya ji ciwo a ciki har ana ganin hanjin shi a waje amma ban sani ba ko bayan mota ta ya doka ko kuma dan uwan shi mai mashin ya doka sannan masu adaidaita sahun sun juyo da suka ga haka sai suka gudu to bai faɗi tambayar ba ya faɗi dai halin abin da ya faru ne to a cikin irin wannan ma'ana wato menene zai kasance hukunci ban sai bai fada ba kan cewa shi wanda hanjin nasa ya fito ya rasu ko bai rasu ba bai yi bayani ba yana asibiti to a gaskiya shi ne abun hawa a shari'a yana da haƙƙi akan abin da yake gaban dabbarsa ba shi da haƙƙi akan abin da yake baya saboda haka su waɗannan sun zo sun dake shi ne har kuma abin ya zo ya same su saboda haka ba shi da bamani ba shi da ɗaukan nauyin abin da yake bayan abin da ya faru ga bayan motarsa saboda haka a cikin irin wannan hali zai zamanto ba za a lizimta masa in rasuwa ta kai ya zuwa ga wannan ba za a lizimta masa diya ba haka zalika ba za a lizimta masa kafara ba sai ya zamanto wannan hadar ne tunda shi mai mashin yana daga cikin wanda yake tafiya a bayan mota haƙƙinsa ne ya zamanto cewar bai yi tafiya kusa da kusa ba ko kuma bai yi tafiya da gudun da idan aka taka burki na bazato ba zai iya kaucewa ba to don haka a cikin irin wannan hali sai dai a cikin ba a zartar a cikin wannan zai wahala a zartar da hukunci dole sai an samu bayanin injiniyoyin hanya don su ne za su tabbatar da kan cewar ko shi yana da kuskure ko ba shi da kuskure don haka a cikin irin wannan hali kafin a bar wajen ya kamata a nemi bayanin injiniyoyin hanya saboda yana da alaƙa da hukunce-hukunce na shari'a abinda injiniyoyin hanya suka tabbatar na cewar in yana da kaso na kuskure to kafara za ta hau kansa idan an samu rasuwa amma muna fata ma dai Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya shi wanda wannan al'amari ya faru a gare shi Allah ya warkar da shi to wannan ya ce shi ma Allah ya ƙara malin lafiya amin dan Allah malam menene bambanci mani da mazi da ya ake gane su bambanci tsakanin mani da mazi shine kan cewa shi mani yana fita wato akwai bambanci a yanda suke a kamar su shi mani yana da kauri fari ne yana da kauri kuma yana da wari kamar warin fure na dabino irin shine a kanshin sa shi kuwa mazi a siri a tsinkake ne ba shi da kauri ba shi da kauri kuma ba shi da kala ba shi da kauri wajen kamar su kenan, wajen sifar fitar su ma sun sha bamban. Shi mani yana fita lokacin matukar sha'awa wadda take faruwa tare da saduwa da iyali, ko kuma a cikin mafarki da wato yana fita da izan gaba. Shi kuma mani ga shi kuma mazi galibi ba haka yake fita ba, yana fita ne lokacin da aka samu karamar sha'awa ko farkon motsuwar sha'awa, ba a ƙarshen sha'awar ba. To wannan dangane da kamar su kenan. Amma dangane da hukuncin su, shi mazi yana wajabta yin wanka idan ya fita, shi kuma mani yana wajabta yin wanka idan ya fita, shi kuma mazi yana karya alwala ne. Amma kuma tare da karya alwalar, ba za a sabunta alwala ba sai an wanke inda ya taba, sai an wanke gaba yayin da ya zuba, saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni, kamar mun karanta wannan babin a cikin kitabur tahara a cikin sahihul bukhari ba da dadewa ba. Amma muka karanta hadisin sayyidina Ali ko, to idan mazi ya zo yaya ake yin tsarkin sa? Nagode, Allah ya kara mana lafiya. Na'am, idan mazi ya zo kamar yadda muka faɗa, tsarkin sa shine a wanke shi, mutum ya wanke gaban sa, sannan kuma ya wanke inda ya taba na tufar sa, sannan ba zai yi sallah ba sai ya sabunta alwala, domin fitar sa tana kare alwalar da yake da ita. Sannan kayan da mazi ya taba za a wanke su duka ne, ko ko wajen da ya taba za a wanke, wajen da ya taba za a wanke kamar yadda muka bayyana. Wajen fitar su ga mai azumi shi ma akwai hukunce-hukunce. Shi mazi idan ya fita ga mai azumi baya bata azumi, qaulan wahida, baya bata azumi. Amma mani idan ya fita ga mai azumi, to akwai tafsir. Idan saboda taba mace ne, idan a mafarki ne baya bata azumi. Idan mani ya fita, mutum yana azumi yayi baccin rana, sai mafarki mani ya fita, azumin sa yana nan. Haka zalika, idan mani ya fita saboda ya zauna yana ta tunanin abinda zai motsa sha'awarsa, tunani kawai da zai motsa sha'awarsa, shi ma wannan azumin sa yana nan, azumin sa bai kare ba. Amma idan mani ya fita saboda hira ko saboda kallon mace da jin dadin zancenta ya biye har mani ya fita, to wannan azumin sa ya kare. A wajen wajabta kafara a gare shi akwai sabani. Akwai kauli a matabar Malik wanda yake shine mafi karfi, zai yi kafara. Amma sauran malamai gabaki ɗaya ba su wajabta masa kafara ba, sun ce zai rama azumi ne kawai. Kamar yanda wato idan yayi wasa da mace da matarsa har mani ya fita cikin azumi, a wajen Malik azumin sa ya kare kuma sai yayi kafara. A sauran malamai ba su wajabta masa kafara ba, saboda ba illa kauli a matabar Imam Ahmad, da su ma suka ce sun kasance tare da Malik cewa sai yayi kafara. Wanda yake wannan shine kaulin da yake mafi ihtiyafi, saboda mutum a tsara azumi, tunda sha'awar abin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yad'u sha'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa saboda ni. To sha'awa ba wai ana bata tsaya kawai akan saduwa da iyali ba, domin wannan sha'awar mun ga a cikin shari'a an bata hukunci ɗaya da sha'awar fitar da mani, domin fitar da mani yana wajabta wanka kamar yadda biyan sha'awar yake wajabta wanka, duk da yake sun yi sabani wajen abin da suke hukuntawa ta waɗansu fuskoki kamar wajen haddi. To amma wajen samun, wajen yadda aka ambace shi sha'awa, ash-shahwatul kubra, sha'awa wadda take mafi girma, tana tabbata da fitar mani kamar yadda take tabbata da saduwa tare da iyali, ko da an fitar da mani ko da ba a fitar da mani ba. Don haka Malik ya ɗauki wannan ta fuskar tsare azumi, don saboda kada a rinka ganganci mutum cikin azumi lokacin da aka ce yana yi ma sha'awarsa linzami, ya je yana kai kansa ga abin da zai sa ya samu biyan sha'awarsa ta hanya wadda a lokacin da bai halatta ba. shi ma duk wannan in yana azumi yayi istimna'i na farko dai tukunan istimna'i haramun to idan kuma yayi shi a cikin azumi sai yayi kafara bayan karewar azuminsa kuma sai yayi kafara sai yayi azumi 60 wannan shine matsabar malik sauran malamai basu wajabta yin kafara a gare shi sun bata azuminsa don su ba sa wajabta kafara sai akan saduwa kawai da iyali sai akan jima'i saboda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafara yace ayi kafara amma an ka kula a abinda aka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hukunci to sannan idan illar hukuncin ta kasance a cikin wanda ya kamata shi sai a bada wannan hukuncin domin illar hukuncin da aka ce ya kafara shine malaman Shafi'iyya da Hanabila suka ce illar hukuncin shine wato ya sadu da iyalinsa a cikin lokacin azumi na Ramadan saduwa da iyali fi na hari Ramadan ayin a cikin yini na watan azumi saboda haka su suka kayyade wannan da saduwa da iyali shi ko Malik ya duba ma'ana ne ya ce dalilin da yasa aka wajabta masa kafara ya keta alfarmar watan Ramadan saboda haka keta alfarmar watan Ramadan da saduwa da iyali da ci da sha duk suna wajabta kafara wajen Malik duk suna wajabta kafara wajen Malik to saboda haka abinda kuma yake da ma'anar a jima'i da ma'anar saduwa da iyali na wajen samun biyan bukata wanda take ita ce mafi daukaka shine fitar da mani ta hanyar jin dadi to sai Malik ya bashi wannan hukuncin amma kamar idan mutum ya fitar da mani ba ta hanyar jin dadi ba ta hanyar hadari kamar a ce inda suke kawo misalin mutum ya taka wuta ya kone saboda tsananin zafi sai ya zamanto mani ya fita ko kuma ya tashi a furgice wajen neman riskar wani abu ana cikin alal misali ana cikin jarabawa ai za yana ana cikin kwanakin jarabawa yayi bacci sai ya farka yaga an kusan gama jar lokacin ya kusan gamawa ya rikice ya fita a guje dan yaje ya samu kafin a gama jarabawa ya shiga wannan ya sanya shi har mani ya fita to wannan babu komai a kansa sai dai zai yi wanka amma babu komai a kansa na bacin azumi azuminsa yana nan kuma ba zai yi kafara ba to sai wannan yace malami ne matsayi ko hukuncin waɗannan mutane a shari'ar musulunci mutane ko malamai masu karban kowane abun duniya domin su yi wa mutum addu'a ya samu wani abun duniya ko a warware mishi wata matsala wannan idan wanda suke yin haka bisa jinga cewa a kawo kudi don a yi wa mutum addu'a bisa jinga to wannan kudin bai halatta ba kamar yadda malaminmu Sheikh Mahmud Wal Zidan Allah ya ji kansa ya tabbatar a cikin risala da ya rubuta a haka domin cin dukiya ne ba da haƙƙi ba saboda ita yi ma wani addu'a ibada ce ita kuma ibada ana yin ta ne don Allah saboda haka wanda yayi don a bashi kuɗi bata zamanto ibada ba saboda haka addu'ar da aka sa shi yayi bata zamanto addu'a ba saboda haka ka biya kuɗi akan abin da yake baka da amfanin sa to wanda kuma ya bada kuɗi a maimakon abin da za a yi masa to ya kamata abin da za a yi masa din nan ya zamanto kan cewa mai kima ne to wanda ya bada kuɗi don a yi masa addu'ar bata zamanto tabbatatta ba addu'a bace tunda yayi ta ba don Allah ba saboda haka ba tattaci saboda haka cinikin ya zamanto bakaci da haka tunda cinikin ya zamanto bakaci abinda ya ci ya zamanto haramtacce wannan shine abinda shi malamin mu yayi tahqiqi a wannan risalar tasa insha Allah zan binciko ta dan na rubuta ta ma na buga ta a taba bayanin ta nan na'am sahabbai da suka yi ruqiya za mu zo kan wannan idan kuma yayi ne yayi addu'a idan kuma ya bashi idan kuma yayi addu'a ne yace ai masa addu'a sai ya masa sadaka akan wannan addu'ar ba da sharadi ba to wannan ya halatta kamar yadda Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa ba da sharadi ba ba da jinga ba inda jinga ne domin yawanci ana yin haka ne wajen karatun Al-Qur'ani dan hajjin ga ake diki izufi ga kudin sa to amma in kawai bisa addu'a ce yayin mutum yayi maka kace ai maka addu'a ga wata buƙatar ka ta duniya sannan kace ga wannan kuma sadaka ce to babu laifi akan wannan sadaka ce duk da yake ba a ratiya ta da sharadi ba, ba a ratiya ta da sharadi ba, ko baka ce, ko ka ce a'a to ai abinda ake bayarwa a irin wannan yafi haka. In kace abinda ake bayarwa a irin wannan yafi haka, ka san kaga ba sadaka bace, ta zama tojinga. To amma abinda Malam Isma'il yake faɗa na yaya masu ruqiya fa, masu ruqiya, ruqiya ne, ruqiya shi wannan neman lafiya ne, neman lafiya ne ta hanyar yin tawaida. Shi kuma tawaida aiki ne wanda mutum za ka yi a wato da hanyoyi waɗanda suke na shari'a da kuma hanyoyi wanda suke ba na shari'a ba. Inda mutum abin da yayi da hanyar shari'a ne a kan aikin da mutum yayi, to wannan ya halatta a cilada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitaballah, mafi cancanta kitabullah, abinda yafi cancanta ku cilada a kansa shine littafin Allah. Kisar mutane sahabbai ne sun yi tafiya, sai suka zo wajen waɗansu wani dangi na Larabawa da suke a cikin daji, sai suka nemi su ba su masauki da abinda yake na haƙƙin baƙo, suka hana su. Sai suka zauna babu wani abinda za su ci na haƙƙi na masaukin baƙo. Suna cikin haka sai ga su aka turo musu wani cewar ai a shugaban kabila, shugaban gidan kuna mata sare shi, akwai daga cikin su wanda yake yin ruqya, akwai daga cikin su wanda yake yin tawaida. Shine sai suka ce daga cikin su, sai ɗaya daga cikin su yace eh shi ya iya, Abu Sa'id Al-Khudri. Sai je karanta masa Fatiha ya tofa masa, shikenan sai ya mike. Da ko yana ta abin nan makirkitar zazzabi saboda zafin saboda gubar dafi, na'am, dafin kunama da ya same shi. Shine sai suka ce, sai suka ba su garke na awaki. Sai suka ce to ba za mu dauka ba sai mun je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka gaya masa, sai ya ce to me ya sanar da kai cewa ita Fatiha ruqya ce? Sai ya ce ku raba ni ma ku sanyan ku, ku yi ma ku yanka min rabo a ciki. Abin da ya fi cancanta ku dauki lada a kansa shine littafin Allah. To wannan ai yayi shi ne ba ta fuskar, wannan ta fuskar neman magani ne, neman magani aiki ne, likitanci ɗaya daga cikin hanyoyin likitanci ne, kamar ka ba ma likita kuɗi ne. Sai dai kawai hanyar likitanci ne da ake yi ta hanyar addu'a, ta hanyar addu'a aka yi, amma wannan abin da zai yi na aikin da karatun da tofin da zai yi aiki ne, akan haka aka biya shi. To wannan in ujira ce ta ruqya, an fitar da ita daga cikin wannan ka'ida. Akwai waɗanda suke ganin kan cewar suke ta'aminin wannan asalin wannan hadisi na ruqya, akan cewar in dai akan abu ne da za a yi da Alƙur'ani na kamar lada, ko koyar da karatun Alƙur'ani duk ya halatta a karɓi lada. To koyar da karatun Alƙur'ani daban ne, shi ma aiki ne. Ka koya ma wani karatun Alƙur'ani aiki ne. Akwai inda yake bil ijma ba za ka karɓi lada ba wajen koyar da karatun Alƙur'ani. Mutumin da ya musulunta bai iya karatun Fatiha ba, zai yi sallah, ya zo a ce to gashi a koya masa karatun Fatiha, sai ka ce to nawa za a biya? Ka ce nawa za a biya? To kaga shi wannan sai a zo kuma hadisin wanda ya koya ma wani ayoyi na Alƙur'ani, sai ya bashi kyautar, sai ya bashi kyautar a baka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba, in ka karɓe shi ka karɓi baka na wutar jahannama. To kaga a wannan suke tawilin, saboda ya in ya ayyana akan mutum cewa sai shi ne zai koyar da wannan karatun na wajibi, to bai halatta ya ci ladan ko kobo a kai ba. Amma in bai ayyana akansa ba, ko kuma ya zamanto ba bai zamanto abinda zai yi farilla ce ta aini ba, ƙari akan Fatiha, kamar mutum ne ya musulunta ya iya Fatiha amma yana so ya samu ƙari da zai rinka samu yana sallah ko yana addu'a da ita, sai ka koya masa kace to sai ya biya ka, to wannan babu laifi. Saboda wannan aiki ne na koyarwar da kai, ko kuma ka ce yaranka a koya musu Alƙur'ani har su haddace Alƙur'ani, ka ce nawa za ka biya, duk wannan babu laifi. Kamar kuɗin Laraba da ake biya, kamar kuɗin rijista da ake biya na makarantun Alƙur'ani na tahfiz, duk wannan ya halatta, saboda ba abu ne wanda yake muta'ayyin ba. To don haka ta'amimi a ce dukkan nau'in abin da aka yi da aka wato dukkan abin da aka yi na dauk na karban lada akan addu'a da alqur'ani wannan fihi nazar bi ya ci karo da usul na shari'a bisa abinda waɗansu malamai suka yi tahqiqi kuma gaskiya wannan shine zahirin maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatwa kuma kamar yanda nace ita ce fatwar malamin mu wanda yake masani ne a fiqhun malikiya dan Mauritania Sheikh Mahmud Wold Zidan wanda ya rasu yau shekara 26 kenan da rasuwa a Madina Allah ya masa rahama to sai na biyu ina jin wannan dina amsa wannan ko na'am na'am a zaka mai da mu kuma wani abu daban bari mu gama da wayannan tambayoyi na'am wanda yake shi kadai ne a waje wanda shi kadai za a yi karatu a wajen sa yace sai an biya shi shi za ka yi tafsir idan karatun wanda ya ayyana akan su ne wanda sai da shi ne za su yi ibada to wannan bai halatta ya karbi kudi ba kamar karantar da su Fatiha wanda da ita ce za su yi ibada bai halatta ya karbi lada ba amma kari akan wannan to wannan ba abu ne wanda yake farilla ba to idan ya karbi lada akan sa babu laifi ka gani wanda yake ya ayyana akan sa to wannan ya zamanto ibada ne in yayi shi saboda haka saboda dole sai yayi shi farilla ce Allah ya dora masa to farilla kuwa ba a yin ta dan wani sai dan Allah dan haka in ya karbi kudi ya karbi haram shi yasa suka ce wanda ya ayyana akan sa ba zai karbi kudi ba amma in ya zamanto kari ne akai wanda yake bata ayyana akan sa ba to wannan duk da yake ibada ce amma ibada ce wadda take akwai janibin ibada akwai janibin manfa'a akwai janibin kodago dan aiki yake yi yana koyar da wani wannan kodago ne manfa'a ce yake ya dauki ya hana shi alal misali yaje gonar sa ya hana shi yaje kasuwar sa wannan lokacin da yake ya sayi wannan lokacin ya zaunar da shi to wannan lokacin sa da yayi wannan abin to wannan babu laifi ya nemi a biya shi duk da yake ibada din ce shi ma yake sai ka sallame su in ka ce sallama mai kake nufi da sallama ka biya su ladan su kenan ko ka biya su ladan su to ai shi ne abinda ake cewa kenan cewar in ka biya shi lada to ka yi jinga da shi akan abinda ba a jinga da shi ba sharadi akai ba eh to in kai shi da niyyar cewa sadaka ce amma idan kai shi da in akwai al'ada ta gabata cewa duk wanda suka zo suka yi bisa al'ada ga abin da ake ba su kowane izifi ga abin da ake ba kana gama sai ka lissafo to kuku nawa ne kowa izifi nawa ya karanta to ga sallamar ku ba ku goda ba ku sharadi ba domin al-ma'rufu urfan kal madhkuru shartan abinda yake an san shi bisa al'ada kan cewa haka ake yi to kamar abinda aka yi furuci da shi ne a matsayin sharadi ka fahimta wannan ka'ida ce ta malami al-ma'rufu urfan kal madhkuru shartan abinda aka san shi bisa al'ada akan cewar haka ake yi to tamkar abinda aka shartanta shi ne da lafazi ko da ba a yi lafazi ba in dai an bi wannan al'adar da ake yi an san al'adar idan aka zo aka yi amma aka gama ne su to mu dai kowane izifi dai ga abin da ake bayarwa in ka ce musu to nawa ne sallamar ku eh to mu dai kowane izifi bisa al'ada ga abin da ake bayarwa to sai ka sallame su a haka to wannan ya shiga cikin wannan babin a bisa wannan kaulin kuma wanda yake shine mafi karfi amma domin shi ya sha bamban da ka yi ma mutum ka koya masa karatun alqur'ani saboda manfa'a ce wanda ka bashi shi wannan zaka yi masa addu'a ne kuma addu'a nan baka da tabbas za a karba ko ba za a karba ba ko ba haka ba baka da tabbas ko za a karba ko ba za a karba ba idan ka je kai addu'ar Allah bai karba ba kuma ya baka kudi akan wannan addu'ar da kai kaga ka ci kudi bil batil saboda abin da yake nema bai samu ba sabanin wanda ka je ka ce ka koya masa sabbihi isma rabbikal a'la ya zaunar da kai cewa zan bi ka koya mun hasab bismi rabbikal a'la, to kuma Allah yayi kan cewa shi abin nan daƙiƙi ne, maimakon kai zama ɗaya tare da shi tsakanin azhar da al'asar ya koya sai da kai ni guda tare da shi. Kaga wannan da ka koya mun sabbi ya samu wani abu, kuma wannan yinin da kai ya cancanci ka ce to yini fa nayi, inda tsakanin azhar da al'asar ne na koya maka ga abin da zaka bayar, amma tunda yini ne ga abin da zaka bayar, to kaga wannan manfa'a ce, amfani ne wanda yake ka hana wato lokacinka, ka cire ka cika lokaci, ka cinye lokacinka domin wannan. To wajen addu'a ma za a iya cewa to ai shi ma ka cinye lokacinka, ko ba haka ba? Ka cinye lokacinka, saboda haka aiki ne. To amma ka cinye lokacinka akan me? Akan abin da kake da iko wajen bayar da shi. Shi wancan yana da iko ya bayar da wannan karatun, kai ko baka da ikon a karba addu'ar? Ko da ka zauna ka yi ne kana ta addu'ar akan wannan, ba ka da tabbas cewa an karba. Saboda haka ba za ka ce wannan zaman da ka yi sai an biya ka ba, in ka ce sai an biya ka gabaki ɗaya ma ka rusa addu'ar. Tunda dama ai za ka yi ne don ka yi don Allah, shi yasa ɗin a sanya shi a ba, in aka sanya shi a babin sadaka babu ishkal, babu ishkali za a iya ba ma mutum. Shi ne shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiya yake cewa kamar mutum ya ɗauki mutane ya yi jinga da su kan su yi masa saukar Alƙur'ani, ya biya su wani kuɗi, in ya biya su wannan kuɗi kan ya biya su wani kuɗi, ya ce to wannan abu ne wanda yake salaf ba sa yi. Kuma sannan a haƙiƙa masu karatun Alƙur'ani su suka fi cancanta a yi musu wani ihsani. Babu laifi ka ce ma mutane su zo su yi saukar Alƙur'ani, in sun yi saukar Alƙur'ani sai addu'a ga iyayenka, sannan kuma ka ba su sadaka, domin ba wanda suka cancanci a taimaka musu da ihsani irin makaranta Alƙur'ani masu kuma karantar da shi. To a ramuni in ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce masu karatun Alƙur'ani su ya cancanta a yi musu, to in aka yi musu ta wannan babin ya yi. Amma shi ma ya ce ba wai a ce in sun yi sauka su ce ladan Allah ya kai ya zuwa ga ran iyayensu, saboda shi ladan baka da mallaka a kansa, baka sani ba ko akwai shi ko babu shi. Kuma ma in akwai shi din an samu, waya gaya maka kana da ikon kai tasarrufi akan ladan lahira? Kana da iko kai tasarrufi akan dukiyarka ta duniya, amma ladan lahira da Allah ya baka, ai Allah ya baka ne ba dan istihkaki ba, ba dan ka cancanta ba, dan kyauta daga gare shi. To waye ce dan ya baka lada kana da ikon ka ce to ni kuma ladan da aka bani na ba mawa ne? Baka da ikon wannan. Na'am, in akai tawassuli da karatun da akai, shine ai in aka yi tawassuli da karatun da aka yi, ai duk babin addu'a din ne fata ne. To a bata da baka da tabbas cewar ka samu wannan wannan ladan ko kuma wannan amsawar addu'a. Shi yasa din ba za a yi jinga a kai ba, sai dai a yi abin da yake, sai dai a yi ihsani. Kun fahimci bambanci tsakanin koyawa? Akwai aiki amfani wanda yake za ka iya ganinsa, shine kamar ka koya mutum karatu na Alƙur'ani, duk da yake kaga ibada ce, amma akwai janibin da yake janibin wato akwai janibi da yake janibin aiki wanda yake ba na ibadar ba, shine lokacin da ka ɗauka na yi na koya masa wannan ƙwarewar akan karatu. Duk da yake koya masa ƙwarewar da kai akan karatu ibada ce, ibada ce, amma manfa'a ce wanda yake zai samu. Samun karatu da ya yi ya ƙaru, matsayinsa ya ƙaru fiye da lokacin da bai samu karatun ba, saboda kaga ya samu wani amfani. To dan ka shaɗanta masa cewa za ka biya shi zai biya ka wani ba akan wannan, babu laifi. Saɓanin abin da yake baka da tabbas akan cewa ya samu ko bai samu ba, kamar wajen addu'a. Na'am. Ai babu laifi, ita sadaka kamar yadda ake, kamar kyauta yadda ake yinta da sharadi, sadaka ma za a iya yinta da sharadi. Ana yin kyauta mashrut, ana yin sadaka mashruta, ba jinga ba ne, sadaka ce. To in ba a yi ba fa, to a'a yanzu ina zuwa. Shi yasa wato wato kun kawo shi kali wato akwai kun san malamai sun ce hibatu thawab ciniki ce. kamar mutanen ƙauye idan za su zo birni sai su zo maka da kaza su baka kaza da zummar cewa zaka ba su tukuicin kuɗi ko zaka ba su atamfa to Malik sai ya ce wannan hukuncin ciniki za a bata domin ba su baka wannan kaza da niyyar fi sabilillahi suka baka ba sun baka ne da niyyar kan cewa ka ba su a maimakon kaza wani abu shine malaman fiqh suke kiranta hibatu thawab eh shine ake da Hausa gomma sai ake ce mata to a tsoro ban san inda suke kiranta amma dai a fiqh safan fiqh abinda suke kiranta hibatu thawab hibatu thawab wanda waɗansu daga cikin malamai kamar ina jin Hanafiya ne in ban yi wahami ba sun yi ibtalinta sun ce babu ita amma Malik yace ta inganta amma za a bata hukuncin ciniki za a bata to haka in ku za a bata hukuncin ciniki to wannan matsalan za ta faɗo nan wajen sai ya zamanto kan cewa an yi ibtalinsa dan yayin da kamar yadda bayar da kuɗi akan ai maka addu'a to ta zamanto a ciniki in ku ciniki ne to za a tambayi za a zartar da hukuncen ciniki dole abin kaga abinda ka bayar kuɗi ne sananne amma abinda za a baka ba shi da kima ta dukiya kuma ba a san ko saman mai bane ko ba saman mai bane ya zamanto kamar cinikin kifi a sama ko a samu ko a rasa wanda yake bai halatta ba a kifi a ruwa afwan eh ko tsuntsu a sama bai kifi a sama ina ka taba samun kifi a sama na'am to wannan matsalar insha Allah ku bari zamu sake dawowa da ita zan koma zan binciko wannan risalar ta malamin mu Sheikh Mahmud Walzidan tun abin nan tun 1990 ya bani ita lokacin muna Madina shekara biyu kafin ya rasu 1992 ya rasu insha Allah zan binciko ta sannan wata ran zamu majalisi akan matsalar insha Allah wai tara mutane su yi wa mutum addu'a ko kuma a ɗauki mutane a kai su je umra su yi wa mutum addu'a wai irin wannan aikin yana da asali to gaskiya ba zan ce wani lokaci abinda suke riko da shi akan wannan shine riwaya da Al-Qadi Iyad ya ambace ta a cikin Ashifa cewa Umar ibn Abdulaziz ya kasance yana a tayar da mutum albarid wato dan mai kai sako yana tayar da shi da sako tun daga Sham ya zo Madina ya kai ya zo Madina ya yi salati da sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a maimakon sa to riwayar ba ta inganta ba amma suna ruko da ita wajen cewar za a tura mutane Makka su je su yi umra domin samun biyan bukata za ka iya tahrijinta a kan cewar mutum zai yi tawassuli da wannan ka biya mutum kudin Makka kudin zuwa umra ka ce je yi umra kuma ka yi tawassuli kai tsakaninka da Allah ka ce Allah ina tawassuli da daukan nauyin wani da ya tafi je yi umra Allah ka biya min bukatata kuma shi ma babu laifi in kai masa ka ce masa a tuna da mu a cikin addu'a tunda sayyidina Umar da yazo zai tafi umra Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tansana ya ukhayya fi du'aik ya kai dan uwana kada ka manta da mu cikin addu'arka to irin wannan sai kai za a iya tahrijinsa a wannan sai dai kuma ka san yawanta magana akan wannan ka gan shine bude kofar ka ga gwamnatoci su rinka tura mutum a je dora mutum 200-300 jirgi guda gwamnonin nan suke yi lokacin abin shari'a din nan a zamfara haka aka rinka jirgi bayan jirgi amma an gi gina makarantu an ki horon malamai saboda haka an yi jarabawa 'yan zamfara mutum 25 kadai za su ci waye kudin da za a yi an je an ba mutane sun tafi sun je sun yi an ce wannan shine masu son addini kenan ina son addini yake anan ka bar mutane a cikin jahilci da talauci saboda haka shi kansa shi yasa din wani lokaci za ka ga waɗansu malamai sun ɗauki zafi wajen toshe wannan kofar saboda toshe kafar barna na'am to mutane da malamai da za su ɗauki nauyin faɗa ma mutum wanda ya jawo mashi wata asara ta dukiya misali satar kuɗi oho yan karakara a wannan abin nan ne wannan abin nan bugun kasa ne wannan menene ake ce musu yana daga cikin da'awar sanin gaibu yana daga cikin da'awar sanin gaibu shine shine wanda ya fado cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafal fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo wajen wanda yake da awan sanin wani abu boyayye shine sawa'un ko da buga zai duba dan ya zai duba tafin kafa ne ko zai buga kasa ne yayi rubuce rubuce ko kuma zai dauko ko kuma zai yi wuri ko kuma zai yi abin nan yar karakara duk wadansu daga cikin wadannan hanyoyi annabi sallallahu duk wannan shine arraf mai da'awar ya san abin da ya buya kuma ya gaskata shi da abin da ya faɗa to ya kafurta da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko yazo ya tambaye shi amma ba tare da ya gaskata ba zuwa ma ka tambaye shi lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ba za a karbi sallar sa ba kwana 40 shi bai gaskata ba kawai zuwa yayi ya tambaya yace bari ni ma dai in je in sani in ga yaya ake abin nan tambaya kawai in yi koda baka gaskata shi ba to sallar ka ta kwana 40 kana yi ne amma ba lada sai dai ba za a ce sallar ba ta yi ba sai ka in ka tuba za ka rama ba za ka rama ba sai dai kai ta istighfari kan Allah ya karbe ta domin Allah ya karbe ta to sannan mutum ya zo gida bai ga kudin shi ba a inda ya ajiye su sai ya fada ma waɗannan mutane ko malamai sai daga baya su ce mashi ai wani kaza ne ya dauki wannan kudi shi ma duk wani yana daga ciki kuma bai halatta ya aiki akan wannan ba in ya aiki akan wannan yayi ta'addanci akan dan uwansa musulmi yace domin na sha gamuwa da irin waɗannan mutane sai su yi ta cewa ai wata baiwa ce da Allah ya ba su ni kuma a ilimi na san Allah bai ba wa kowa ikon ganin abin da ba a yi a gaban shi ba ina zargin waɗannan mutane suna amfani da aljanu ne kawai haka ne wa alfanu da suna amfani da aljanu kuma suna amfani da wato ilimin daga cikin ilmance na kafirci da ya gabata a cikin wajen sihiri ne nau'i ne na sihiri wanda wani ana amfani da aljanu wani kuma ba amfani da aljanu ana amfani da tafiyar taurari ne wanda yake shi ma yawanci inda duk baka raba su da aljanu irin littafan da irin su Shamsul Ma'ariful Kubra din nan na wanda yake duk sihirin ƴan Misra ne wanda suka rinka yi lokacin fir'aunoni kun san fir'auna babban abin da yake takama da shi sihiri su ne ma aka ai lokacin da annabi Musa ya zo shi yasa aka sanya mu'jizar sa abin da zai bata sihiri to abin nan wannan abubuwan sihirin fir'aunanci din yana nan aka dauko shi aka fassara shi daga yaren kibtawa aka mayar da shi larabci tunda larabci ne aka rinka yada shi sai mutane suke ganin kamar musulunci ne bayan ko ba musulunci bane abu ne wanda yake ya riga musulunci zuwa yana daga cikin abin da shari'a annabawa suka yaki da shi amma yanzu shine ake daukowa akan cewa sirri ko akan cewa baiwa ko akan cewa wato lakani da sauransu na'am na'am tambaya akan sallah mutum ne wanda yake bai samu sallar jam'i ba sai ya zo sai a cikin masallaci sai ya samu wani wanda yake shi yayi sallar jam'i sai ya ce ya zo su yi sallah tare dan ya yi masa sadaka ya samu ladan sallar jam'i to shi kuma wannan sallar asuba ce ko sallar la'asar wadda ba a nafila bayanta tunda shi sallar da zai yi nafila ce to yaya wannan sallar take ta halatta ko ba ta halatta ba wannan a ra'ayi biyu ne na malamai waɗanda suka tafi akan cewar sallah da take na sallar nafila da take ne wadda take da sababi da dalilin yinta ana yinta koda a lokacin hani ne kamar yadda yake mata Shafi'iyya da Hanabila sun ce babu laifi musamman saboda ganin kan cewar izinin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutlaq ne ba kayyade shi ba an sake shi cewa wani ya shigo hadisin Tirmidhi wani ya shigo cikin masallaci zai yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala rajul yatasaddaqu ala hadha ba za a samu wani mutum ba ina wani mutum ya tashi ma wannan sadaka mana aka ce sayyidina Abubakar sai ya tashi sai wani ya tashi ba ambata ba, amma a wata riwayar an bayyana sayyidina Abubakar ne ya tashi ya yi nafila tare da shi. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin izinin bai kayyade da cewar in lokacin na nafila ne ba. To sannan akwai kuma abin da yake karfafa cewar ita wannan nafilar da take da dalilin yinta ko da a lokacin hani ne ana iya yinta, hadisin shi ne Amina, ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Mina a lokacin kwanakin hajji, bayan an yi sallah sai ya ga waɗansu mutane suna zaune a baya ba su yi sallah ba, sai ce me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba, sai suka ce sallaina fi rihalina ya rasulullah, afwan ma cewa ya azo masa da su, yace azo masa da su, yace faji abihima tarudu fara'isuhuma, sai aka zo da su naman kafadar su yana makirkita saboda tsoro me za a yi musu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya hana ku ku yi sallah tare da mu, ku ba musulmi bane? Suka ce bala, a mu musulmi ne ya rasulullah, ai mun yi sallah a masaukin mu. Sai yace idan kuka zo masallaci kuka riski liman yana sallah, ku yi sallah da shi koda kun yi sallah a gidajenku, fa innaha lakuma nafila, to wannan sallar nafila ce a gare ku, to wannan nassun ne fi mahallin ne za ku ba nassun ba, ya aka ya zama nassi akan irin wannan tambayar ka take ta gani, saboda sallar asuba ce, ana nafila bayan sallar asuba, ba an hana ai nafila ba, amma yace in sun zo su zo su yi sallar saboda za ta zamanto musu nafila. Sun yi nafila bayan sallar asuba ko ba su yi ba? Sun yi, sai dai nafila ce mai dalili ko kuma marar dalili? Mai dalili. To saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake karfafa mazhabar Shafi'iyya da Hanabila. Amma Malik rahmatullahi alaihi yace zaka taimaka ma dan uwanka da jam'i a da sharadi biyu, da sharadin cewa ba a masallaci bane wanda ake tsayar da jama'a, masallaci ratibi, in ka masallacin kan hanya ne zaka yi, saboda in a masallacin ratibi ne yace wannan kare ya zamanto dalilin da wato yan bid'a za su ki yin sallah tare da jama'ar musulmi su rinka ware kansu suna zuwa masallaci daga baya suna sallah. Sai yace in dai a masallaci aka riga aka yi jami'i kar a sake wani jami'i ko da mutum ɗaya ne. Sharadi na biyu yace idan kuma sallar ba sallar la'asar bace ba kuma sallar asuba bace, saboda ba a nafila mutlaqan wajen Malik bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar. Abinda yake yafi al'aula shine, abinda yake mafi rinjaye shine mazhabar Shafi'iyya da Hanabila, saboda ingancin dalilin da suka kawo, sai dai illar da Imam Malik ya ambata kan cewar inda ake jin tsoron wannan zai kai ya zuwa ga wato ko a rinka tuhumar mutum, kamar mutum ya yi sallah, wani ya zo zai sallah sai ka tashi ku yi sallah tare da shi, a rinka yawan mutum kallon wani irin kalle-kallo musamman ba a san shi ba, a rinka cewa watakila fa wannan fadan shi'a ne, ya ke zo yi sallah tare da mutane sun ware kansu sun zo suna sallah anan. To inda ake jin tsoron wannan illar, to sai a kyale shi kowa ya sallar sa, kada a yi jami'i. Ko in a wajen a karkara ne, na'am na'am. Ya fa inna lakuma nafila, wannan ba zai yi juma'a ba, ai ba a juma'a sau biyu, ai juma'a ba a yin ta sau biyu ma bello, juma'a idan aka yi ta shikenan, amma ka zo ka ce to ya ma za ka yi kai juma'a sau biyu? Na'am. Ya yi sallar karfe daya sai ya zo nan ana sallah karfe biyu saura kwata, sai ya shiga ya yi sallah ya ce nafila zai yi tare da mutanen maimakon ya ware kansa kada ya ki shiga. To wato gaskiya irin waɗannan masail ɗin da wuya ka ga magabata sun yi magana a kansu, saboda yawanci za ka ga garuruwan musulmi masallacin juma'a ɗaya ne, da wuya ka ga an yi irin kuma in ma masallatan da yawa, yawanci masallatan lokaci ɗaya ake sallar, so da ka irin wannan sura sai ka ga ba za ta zo a cikin irin halin da muke ciki ba. To idan muka tsaya muka duba, wannan ba wai na ga fatawar malamai bane, a na fahimtar idan muka duba kan cewar wato mutum ya zo yana gudun kar ya zamanto bai shiga cikin jama'a ya yi sallah ba, wanda za a fassara shi da wani abu, in rashin shigar sa za a fassara shi da wani abu to ya shige ya sallah din da niyan nafila ya fi bisa ya ware kansa ana sallah shi kuma yana gefe kamar ba musulmi ba saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun yi sai dai su waɗanda ai kaga sun yi sallah a gida ne shi yasa ma malamai sun faɗi wannan kan cewar idan mutum ya yi sallah a jam'i sai ya zo ya samu wani jam'in to zai shige ya yi sallah ko ko ba zai shige ya yi sallar ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kun yi sallar a gida sannan kuka zo masallaci to ku shiga ku yi sallah tare da su amma idan kai sallar jam'i sannan kuma ka zo ka samu wani jam'in zaka sake shiga jam'i kaga in akai haka ai sai a samu tasalsul domin na biyun ma idan kai ka tafi wani waje kuma ka ji ana sallah sai ka ce to a'a bari in tsaya ne sallah kana yin nan wajen sai ka samu wani waje ma ana sallah ka zama ina na sallah kenan ai kaga wannan za a samu tasalsul za a samu shi yasa in mu za mu dauki zahirin lafazin hadisin ya kayyade ne da idan kai sallar a gida sannan ka zo masallaci to ka shiga masallaci to kai sallah tare da musulmi domin za ta zamanto maka nafila sabanin in kai jam'i ka je ka sai kuma sai waɗansu sai suka ce idan jama'ar da ka samu ta biyun ta fi ta farkon yawa to jama'ar da ka samu idan ta fi ta farkon yawa a in dai haka ne shi ma za a samu wannan tasalsul din ko shi ka samu wata jama'a waje ta fi jama'ar ka ta farko sai ka je ka sake yin nafila kenan shi ma wannan na gane ba Allah ya waye addu'a ya kayyade ma Allah lokaci ya ce kafin azumi wannan yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a mun yi lokacin da muka yi karatun tafsirin suratul a'raf ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadi al-i'tida a cikin addu'a shine ka isa mutuka wajen sifanta abinda bai kamata ka sifanta shi ba amma babu laifi ka ce Allah ka azurta ni da aure ajilan ghaira ajil da gaggawa ba da nisa ba babu laifi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan wajen addu'ar roƙon ruwa ko yace ajilan ghaira ra'i allahumma askina ghaisan mughisa tabaqan jalalan ajilan ghaira ra'i ka ba mu ruwa wanda yake mai daukewar wato bukata mai biyan mai kawo mana biyan bukata mai game kasa ko ina mai rufe ko ina da albarka ajilan da gaggawa ghaira ra'i ba wanda ake jinkirin sa ba ne yake ta bugo mun da Allah ba wanda ake ba wanda saboda haka babu laifi ka ce Allah ka ba mu ruwa ai Allah ka biya mun bukatata ka yassare mun aure cikin gaggawa ya Allah babu laifi kai wannan amma ka ce ma Allah kafin azumi to wannan i'tida ne to mal kafarar rantsuwa da azumi da ciyarwa wane ne gaba wato wajen kafarar rantsuwa wanne ne yafi ayi da azumi ko da ciyarwa a da ciyarwa ake ita ce a gaba ciyar wato abinda yake a gaba a entar da bawa da ciyar da ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su waɗannan su ne a gaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu ba to sai ya azumin kwana uku da wannan tartibin haka aka fi so amma sai dai bisa istihbabi ne ba kamar na hadayar tamattu'i ne ba na hadayar tamattu'i ita wannan dole yanka zakai wanda ba shi da shi ne sai baka da shi sannan ba bisa istihbabi bane zaka tafi zuwa ga wato yin azumi uku a wajen hajji da bakwai in ka dawo a'a sai dole da sharadin cewar baka da shi amma in kana da shi ba wai zaka ce kana da zabin ka koma cikin wancan ba amma wajen kafarar rantsuwa koda kana da shi to koda kana da shi ciyarwar kafi ba wai ta ayyana bane dole sai ka ciyar zaka iya kana da shi din ka ki ciyarwar kai azumi uku sai dai in kai haka ba shine abin da yake mustahabbi ba ba shine yake abin so ba kuma azumin kafarar rantsuwa dole sai an yi shi a jere ko ana iya rabawa ana iya rabawa tunda ba a fice ba a ce mutatabi'at ba duk da yake dai akwai qira'a da aka ruwaito ta Ibn Mas'ud akan haka. Na'am, to sannan assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya kara malam lafiya da imani, amin. Malam tambaya ta ita ce, ni ne nayi sallar magriba, bayan na gama sannan na tashi nayi nafila, sai da na fito daga masallaci sai naji danshi kamar mazi ya fito daga jikina, sai naje na duba sai naga tabbas mazi ne, to zan sake sallar ne? Lokacin da kaji danshin ya danganta da lokacin. Idan danshin kaji shi kana shakkar cewa ko a cikin masallaci ko a lokacin da kake sallah ne ko kuma bayan ka gama sallah ne, to al-ihtiyat sai ka sake sallar ka, illa idan ka kasance wanda shakka ta aure ka ne. Idan wanda shakka ta aure shi ne, kusan a kullun sai irin wannan ya zo masa sau daya, to wannan zai watsar da shi, ba zai yi la'akari da shi ba. Shi ne irin wanda aka ce koyaushe idan ya je ban ɗaki to ya yayyafa ruwa a gabansa, yanda wato a cikin zaninsa, a cikin rigarsa, a jikin wandonsa kai, yanda daga ya ji danshi sai ya ce wannan ruwan da ya yayyafa ne dan ya datse kofar waswasi, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Dawud. To amma in ba shi da waswasi, to al-ihtiyab yayin da yake shakka cewar shin wannan maniyin ya wannan mazi din ya fito masa lokacin da yake sallah ne ko bayan yana sallah ne, to al-ihtiyab shine rama sallah, domin al-asl baqa'u ma kana ala ma kana, shine zimmarsa bata kubuta ba, asali ana bin sa bashin sallah, ba zai kubuta daga wannan sauke bashin ba sai da yaqini. Nan kuma yana da shakka, ba shi da yaqini akan cewar ya alwalarsa bata kare ba da fitar mazi yayin da yake sallah. Tunda ba shi da wannan yaqinin, dan haka sai ya sake sallah, zai koma asali, shine kan cewa zimmarsa mashghula. Hukuncin wannan ya saba hukuncin wanda shi hadas din ya zo masa a cikin sallah, yake shakka, yana cikin sallah sai yake shakka shin alwalarsa ta kare ko bata kare ba, aka ce ba zai fita ba hatta yasma sautan aw yaji dariha. Haka zalika kamar wajen dukkan abin da yake na alhadathul asghar, kamar bawali in yana shakka ya fita ko bai fita ba. Akwai wata yar uwata tana neman addu'a saboda idan saurayi ya zo wajenta sun fara maganar aure sai ya gudu, dan Allah a taya ta da addu'a, Allah ya hada ta da masoyi na gaskiya ajilan. Ka gani ya faɗa shi ma ya ce ajilan. Amin. Ya yi addu'a da ajilan, ai dama mun taɓa faɗa har ɗan uwanmu Allah ya ba mu matarsa lafiya, ya tafi ba ta da lafiya, ya tafi India. Shine da ya ji wannan addu'ar ajilan ghaira ajilin, ya rinka murna da wannan addu'a. To muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi wannan ɗan uwa, ƴar uwa tasa, Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sunanta Halimatu, Allah ya kawo mata miji cikin gaggawa ba da jinkiri ba. Shi ma wannan ɗan uwa namu da matarsa suka tafi neman magani, Allah ya bata waraka, Allah ya yaye mata. Ɗan uwanmu Kabiru Isa, yawanci wanda nake ce masa manaja, yawanci duk kun san shi. Na'am. Allah ya wannan yace Allah ya azurta ni da sabon gida da na gina, malam me ya kamata na aiwatar wajen tarewa? Eh, wajen tarewa kun ga Annabi Nuhu da ya sauka da Allah maɗaukakin sarki da ya hau kan kwale-kwale, kafin ya sauka wace addu'a yi? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. To sai wannan addu'a ta Annabi Nuhu mutum ya rinka yin ta tunda waje ne sabo, wato ya zamanto gida wanda yake mai albarka. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yusibhu su'un hatta yartahila anhu. Wanda ya sauka a wani masauki sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, to wani mummuna ba zai same shi ba har sai ya tashi daga gare shi. Sannan yana da kyau abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na kan cewa gidan da ake karanta Baqara da Ali Imran shaidan baya shiga. To ya zamanto cewar ana a rinka karanta suratul Baqara da Ali Imran din a cikin gidan, ba wai a karanta sau ɗaya ba, shikenan kuma sai a koma sanya waƙoƙi a ciki, a rinƙa yi ɗin koyaushe, sannan da kuma yawanta yin sallah a cikinsa. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana sanya albarka a cikin wannan. Wato idan mutum ya yi sallar farilla a gida, to in ya je gidansa ya yi sallar nafila, domin Allah zai sanya albarka a wannan gidan. Idan salla ahadukum fil masjid, na in ya farilla a masallaci, ahsanta. Idan salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baytihi dhalika khayra. Idan ɗayan ku yayi sallah a masallaci, to ya sanya ma gidansa kaso na sallarsa, domin Allah zai sanya alkhairi a wannan gida nasa. To wannan ya sanya, yace dan uwana shaqiqi ya rasu, ya bar yara kanana, amma an bani kula da dukiyarsu, ya halatta ranci wani bangare domin biyan bukata ta, tare da cewa zan biya? Bai halatta kai ba, kai wannan ba, sai da izinin alkali. Sai da izinin alkali. Wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da muka fito muka nassanta shi ƙarara a dokar rayuwar iyali din nan. Saboda ba a kula da wannan. Wanda idan ka ɗauki kuɗin don maslahar kanka, to bai halatta kai ba, sai da sharaɗin alkali. Duk da yake kai amintacce ne, amma ana tuhumar ka akan abin da kai don maslahar kanka. Inda don maslaharsa ne sai ka yi. Inda don maslaharsa ne sai ka yi. Ka amfani da kuɗinsa akan kasuwanci da kake ganin za a samu riba. Duk da yake waɗansu suna, waɗansu ma sun tsananta akan cewar idan wato a kasuwanci ne sabo wanda ba a san irinsa ba, ba zai yi ba sai da sharaɗin, sai da izinin alkali. Don saboda ana gudun tuhumar ka a sarwatar da dukiyarsa. To amma in dan samun biyan bukatarsa ce tare da cewa idan tare da cewa zaka biya ni, idan tare da cewa zaka biya ni, idan tare da cewa zaka biya ni, to babu laifi. Idan kana da jingina da zaka iya bayarwa, sai ka ware wani abu ya zamanto jingina, domin wannan shine istisab. Sun salwanta tunda shi baya nan. Ballantana ya ce, to me zaka tabbatar kan cewa in sun salwanta zaka biya? To sai ka ware jingina. In ka ware jingina daga cikin dukiyarka, ka ware ta, ka ce to koda kuɗin nan sun salwanta, sai a sayar da wannan gida a biya shi kuɗinsa. Na'am, sai ka ba mu amintacce. Sai ka ba mu wani amintacce. Dama ai ita sharaɗin jingina ta fita daga hannunka. Idan tana nan a hannunka, jingina ba ta yi ba. Dole sai ka ba mu wani. Na'am. Ba sai da alkali ba. Idan abin da yake zaka yi ne na kasuwanci, ai kaga a kasuwanci ba ka lamini ko? In ka ɗauki kuɗin kai, in ka ɗauki kuɗin domin ka je ka yi kasuwanci naka na kanka. Domin ka je kai kasuwanci naka na kanka. To shi din ne bashi. Idan ka ɗauki kuɗin da nufin kan cewa za ka yi kasuwanci a matsayin qirab, kan cewa ka juya kuɗin ka samu riba, shi ma ya samu riba, to wannan kaga don maslahar dukiyar ne. Amma wannan ka ɗauka akan bashi da za ka yi buƙatar ka ta kasuwanci, to sai ka yi abin da yake zai zamanto. Shi yasa din aka ce a kai ma alƙali, saboda alƙali shi ne zai iya dubawa ya ce to za ka iya, amma kawo jingina. Kawo jingina. Na'am. Sannan a ƙarshe ina neman addu'a ga mahaifina, ba shi da lafiya. Allah ya ba shi lafiya. Allah ya ba shi lafiya. Allah ya ba mu lafiya baki ɗaya. Allah ya inganta imaninmu. Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah ya yaye mana tashin hankali. Abubuwan da muke fuskanta na juyayin wannan abin da zai zo lokacin zaɓe, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aminci da kwanciyar hankali. Kafin mu cika da addu'a, akwai sanarwa a sati wancan juma'a da ta wuce. Mun yi huɗubar da aka yi a wannan masallaci a kan sha'anin karatu ne, a kan sha'anin ilimi, wanda har aka janyo hankali a kan cewa yanzu ana shirin zana jarabawar jam ta shiga jami'a, da kan yadda ya kamata a ce a masallatai an taimaka ma masu yin wannan jarabawa. Na haka a wannan masallaci na Al-Furqan mun fito da tsari insha Allahu da za a yi horarwa ta waɗanda za su zana wannan jarabawar. A horarwa kusan ta wata ɗaya, daga nan dai zuwa za a samu aƙalla alalace wata ɗaya, za a samu alalace wata ɗaya insha Allahu da watakila sati ɗaya kafin a yi jarabawar cikin wata na uku. Don haka duk yara a yara to ban sani ba har da mata muke ne maza da mata yara maza da mata wanda suke da credit bakwai su kawo takardun su wanda suke da credit bakwai su kawo takardun su in yaso za a tantance a zabi waɗanda yake za a yi musu waɗanda kuma aka ga adadin yayi yawa aka ga ba a yi musu ba sai mu ga yadda za a yi da sauran amma dai adadin kalilan ne kuma a cikin wannan adadi wanda aka dauka wanda aka tantance waɗanda aka ga su wato mabukata ne akwai waɗansu bayin Allah da suka yi da sun ce sun dauki nauyin yi musu register ta ja ban so na faɗa ba amma dai dan dai waɗanda yake suke da abin nan din su zo dan kuma mima wanda ya bayar addu'a Allah madaukakin sarki ya karba aikin sa Allah ya yalwata arzikin sa Allah ya sanya shi zaman to sadaka jariya akan harkar ilimi kuma a zaɓin aka ya adadin ɗaliban da aka samu da tsare-tsaren da aka yi za mu sake dawowa wajen ƴan uwa musulmi domin neman tallafi da taimako wajen tabbatar da an gudanar da tsarin a yadda ya kamata a bisa nasara domin su wanda za su koyar ga abin da za a yi musu na biya na jinga ita wannan jinga ce sahihiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت